نبينا لا وصلى ياكل خبر إن خرج القول مختلف يخطب علم قتل الخراصون الذين هم في غفلة ساهون يسألون أيان حول الدين يوم هم على النار يشكرون ذوقوا جنتكم هذا الذي كنتم فيه تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي شي ني يا دامو ا wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin, wanda yau 10 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma dai ya dace da watan da 10 ga watan 3 miladiya 2025. Muna cikin sura ta 51 suratul Dariyat. Mun karanto ayoyi tun daga ta 1 ya zuwa ta 4 a jiya. Aya ta 5 wadda aka karanta a yau, Allah subhanahu wataala yake cewa innama tu'aduna lisadiq, lalle abinda ake yi muku alƙawari magaskaci ne. Wa innad dina lawaqi, kuma sakamako mai aukuwa ne. Was samaa'i dhatil hubuk, ina rantsuwa da sama mabuciyar hanyoyi. Innakum lafi qawlin mukhtalif, lalle ku kuna cikin maganganu wanda suka saba wa juna. Yufaku anhu man ufik, ana karkatarwa daga barinsa wanda aka karkatar. Qutila al-kharasun, an halaka da masu shaci fadi. Alladina hum fi ghamratin sahun, wanda suke budumbuduma a cikin jahilci. Yas'aluna ayyana yawmuddin, suna tambaya yaushe ne ranar sakamako. Yawmahum 'alan nar yubtu, kace da su wunin da za a azabtar da su a cikin wuta. Duku fitnatakum, kace da su ku dandani wannan azaba taku. Hadha alladhi kuntum bihi tasajilun, wannan shine wanda kuka kasance kuna gaggawa da shi. To idan muka duba aya ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4, dukan rantsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a jere. Allah ya rantse da iskoki ko iskokai wanda suke tayar da gora, kuma Allah ya rantsuwa daga jimarai wanda suke dauke da nauyin ruwan sama. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da jiragen ruwa wanda suke tafiya a cikin sauki. Sannan Allah ya rantsuwa da mala'iku wanda suke rarraba al'amura. To akwai al-qasmu da al-muqsim da al-muqsamu bihi da al-muqsamu alai, rantsuwar da abinda akai rantsuwa da shi, da abinda akai rantsuwa saboda shi, da kuma wanda ya rantsuwar. To Allah subhanahu wataala shine al-muqsim, shine wanda ya rantsuwa. Al-muqsamu bihi sune wannan abubuwa guda hudu da su akai rantsuwa. Sannan al-qasam, wannan wawun wadhariyati falhamilati faljariyati falmuqassimati, wannan suna kita huruful qasam. kuma wajen malaman luga akwai nafdhul jalala muqaddar wallahi kaza ko tallahi kaza ko fallahi kaza to shi kuma al muqsamu alai abinda aka yi rantsuwa saboda shi to shi nake kira jawabul qasam wato amsa ta wannan rantsuwa wannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su duka makhluqat ne abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta shi Allah subhanahu wataala na farko ya halitta ya rantsi da duk abin da ya ga dama a cikin halittarsa kai kuma makhluqi baya halatta gare ka baya halatta gare ka baya halatta ka rantsi da wani Allah dole sai dai kai rantsuwa da Allah manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah ko kuma yayi shiru abinda mutum zai ce ya rantsi da kwaran kwatsa ko ya rantsi da bakar gan sheka wani ce ya rantsi da kabarin tsohonsa wani ce ya rantsi da rawalin sarki wani ce ya rantsi da aradu to duk wannan rantsuwa ce haramtacciya ba a mahallinta ba baya halatta ka rantsi da wani abu ko mala'ika ko annabi ba a rantsuwa da su Allah shi kadai yake rantsuwa da shi to kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya rantsi da shi wannan abin yana da matsayi na musamman kuma akwai izina a cikin samar da wannan abun da kuma tasarrufin da Allah yake a cikin shi wannan abin da aka yi rantsuwa da shi to jawabul qasam shine Allah ya ce innama tu'aduna lisadiq lallai abin da ake yi muku alƙawari magaskaci ne as-sadiq ismu fa'il ne as-sidqu shine gaskiya to wasu malamai na tafsiri suka ce sadiq nan ana nufin as-sidqu ma'ana an yi amfani da ismul fa'il ana nufin al-masdar to sai da ibnul qayyim da sauran malamai suna cewa wannan shine ablag wato a kawo ismul fa'il in aka ce kaza gaskiya ne ko kuma kaza magaskaci ne to magaskaci ne shine ablag to shi sai Allah subhanahu wataala bai ce innama tu'aduna lisidqum ba sai ce lasadiq magaskaci ne ma'ana la mahala sai ya kasance babu makawa ibn juzai al-kalbi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa at-tashil fi ulumi tanzil yake cewa ko dai tu'aduna ya zamo min al-wa'di ko min al-wa'id idan muka ce min al-wa'di ana nufin alƙawari na rahama kenan alƙawarin rahama da Allah ya yi wa bayinsa nagari gaskiya ne zai faru idan muka ce min al-wa'id na rukun da Allah subhanahu wataala ya yi wa kangararrun bayi shi ma la mahala zai faru sai ce to amma dai wannan tu'adun ana nufin al-ba'su ma'ana abinda ake muku alƙawari na tashi bayan mutuwa wannan abun gaskiya ne to shi kuma tashi bayan mutuwa ya kunshi dubbiyin domin sai an tashi bayan mutuwa sannan ɗaya daga cikin su zai tabbata wa alƙawarin rahama ya tabbata ga magaskata sannan narko ya tabbata ga maƙaryata to sai ki cewa innama tu'aduna lalle abinda ake yi muku alƙawari anan sai ya kawo abun mabaniyi lima lam yusamma fa'iluhu abinda ake yi muku alƙawari saboda Allah subhanahu wataala yayi wannan alƙawarin ba so ɗaya ko so biyu ba a cikin alƙur'ani sannan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan alƙawari so shurin masaki a cikin hadisai sannan sahabbai a wa'azuzzukansu su ma sun tabbatar da wannan alƙawari sannan malamai da suke kira zuwa ga Allah su ma sun jaddada tabbata wannan alƙawari to kin ga sai aka ce innama tu'aduna abinda ake yi muku alƙawari ma'ana kama daga abinda Qur'ani ya ambata ko abinda hadisai suka ambata ko abinda sauran magabata da malaman musulunci suka tabbatar to wannan abun gaskiya ne kuma tabbas ne zai faru la mahala me ake ce ma as-sidqu shine al-khabar al-mutabiqun lil-waqi, zance wanda ya dace da haqiqanin abu. Shi kuma al-kadhibu shine al-khabar al-mukhalifu lil-waqi, duk wani zance da ya saba ma abin da yake shine to sunansa al-kadhibu. Yanzu wani mutum yana cikin masallacin nan a zaune, sai aka tambayi wani ina wani yake, sai ya ce yana cikin masallaci inda ake tafsiri, domin ya ga shiga shi kuma ya ganshi a zaune, to wannan qalas sidqa, ya faɗi gaskiya, domin zancensa ya dace da abin da ake ciki, wannan yana nan. To idan wani kuma ya tabbatar wani yana nan, aka ce ina wani, sai ya ce baya nan, ban san inda yake ba, to wannan zancensa ƙarya ne, domin ya saba ma abin da ake ciki. To sai dai malamai suka ce in zance ya saba ma abin da ake ciki ta fuskan kuskure, to nan ba za a ce mutum makareci ba, domin akwai lokacin da mutum zai faɗi magana aksin abin da ake ciki, amma kuma shi bai ganganta ba. Misali, wane an ga shigowarsa masallacin nan, ko ko wane ya ga shigowar wane kuma bai ga fitarsa ba, sai aka ce ina wane, sai ce yana cikin masallacin nan, ashe ya fita ta wata kofa bai kula ba, to nan ba za a ce masa makareci ba, domin ya faɗi abin da yake da tabbaci, duk da cewa an riga an sami akasi. Wani mutum ya shiga cikin gida, ka ga shigarsa baka ga fitarsa ba, aka ce ina wane, sai ka ce yana cikin gida, to annan ma baka yi ƙarya ba, domin abin da ka faɗa duk da ya saba ma abin da ake ciki baka ganganta ba. To Allah subhanahu wataala sai ke cewa abin da ake muku alƙawari tabbas ne. To me yasa ya zama gaskiya? Saboda abin da Allah ya faɗa, ko manzo Alaihi Salam ya faɗa, wannan abun haka yake, ba canji, ba gara, ba zago. Shi yasa duk abin da Allah ya faɗa, in dai labari ne, to bai karɓa sokewa. Akwai abin da kira an-naskhu, a ce an soke kaza da kaza. To duk abin da Allah zai faɗa, ko manzon Allah zai faɗa, naskhu baya shiga ciki. Domin idan aka ce naskhu ya shiga cikin labarin Allah, to kaga me ake nunawa. In Allah ya tabbatar da kaza, cewa kaza kaza ne, sai aka ce naskhu ya shiga, kaga ya zama akasin abin da Allah ya faɗa. Akasin gaskiya shine ƙarya. To saboda haka shi an-naskhu yana shiga cikin al-ahkam, hukunta-hukuntan da Allah ya hukunta. Allah ya hukunta kaza, to saboda tausaya wa bayi, ko kuma domin wato ainihin a ciratu daga hali zuwa hali, to Allah sai ya canza wannan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ko aw nansaha na'ti bi khairin minha aw misliha. To wannan ana nufin al-ahkam. Shi yasa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika, ko kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Wannan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne, hukuncinsa kuma subhanahu wataala adalci ne, babu ainihin kishiyantakar adalci a cikin sa. Sai ce wa inna ad-din lawaqi, kuma lallai sakamako tabbas ne. Kalman ad-din ta ati bi ma'ana al-jaza ko kuma al-amal. In aka ce al-jaza shine sakamako, idan aka ce al-amal shine aikin da za a yi sakamako a kansa. Misali da Allah yake cewa maliki yawmiddin, kaga addinu ana shine al-jaza, Allah shine mamallaki ranan sakamako, koko shine mai mulki ranan sakamako. A koyaushe Allah shine mai mulki kuma shine mamallaki, sai dai abun ba zai fito ƙarara ba kamar ranar sakamako. A yanzu akwai masu ja, haka ne ko ba haka bane ba? Akwai masu ja da Allah a cikin abin da ya ce, wanda duk yake sallah ya ja da Allah a cikin umarnin a yi sallah, wanda yake shan giya ya ja da Allah akan cewa kada a sha giya. To amma wannan jin zai iya yawa gobe alkiyama? Shi yasa Allah zai yi eko ya ce limanil mulkul yawm. Wasu malaman tafsiri suka ce sai an yi shekara 40 tsit, wanda isa ya motsa ko ya furta wani abu, sannan Allah ya ansa wa kansa da kansa ya ce lillahil wahid qahar, ga Allah shi kadai mulki yake, kuma shi ne marinjayi, wanda ya runjaye komai, ya runjaye kowa subhanahu wataala. to kenan ad-din shine al-jaza yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum al-haq kaga jaza'ahum al-haq to amma da aka ce lakum dinukum waliy din nan kaga al-amal ake nufi ba al-jaza ba lakum dinukum addinin ku aikin ku na ku ne ku ne kuke yin kayan ku to kaga kenan ya zama al-amal alladhi yakunu alayhi al-jaza aiki ne wanda sakamako zai biyo baya to Allah sai ke cewa wa inna ad-dina kuma sakamako lawaqi wallahi mai aukuwa ne ku duba yadda Allah ya kawo mu'akkidat kuma aka kawo lamu ta'rif wa inna aka kawo nunu tawkid aka ce lawaqi wallahi mai aukuwa ne sakamako mai aukuwa ne sakamakon nan kala biyu ne akwai aljaza'ul ukhrawi akwai aljaza'ud dunyawi akwai sakamako na lahira wannan shine maganan dan aljanna ya samu kyakkyawan sakamako Allah ka saka mu a ciki munanan mutane su samu mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu wannan shine aljaza'ul ukhrawi sannan akwai aljaza'a ad-dunyawi akwai kuma sakamako wanda yake shi kuma na duniya kamar yadda hadisi ko kuma wanda magana hikimar cewa kama tadinu tudanu yadda kai haka za a yi maka akwai hadisi da yake cewa babu ranar da ko ko ba wunin da rana za ta fito face mala'iku sun yi addu'a mala'iku biyu dayin yace Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah duk mutumin da yake ciyarwa ka bashi ninkin baninki dayin yace Allahumma ati mumsikan talafan ya Allah duk mutumin da ya zamo kankamo marowaci to Allah ka talautar da shi to kaga anan kowanne daga cikin biyun an yi masa aljaza al-dunyawi an bashi sakamako irin na duniya shi mai ciyarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya nunka masa wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar na alkhairi to Allah zai muku ninkin baninki kuma wannan sunansa somin tadi inda kai don Allah inda zaka bada dubu daya Allah ya baka miliyan a sakamakon wannan dubu dayan to ba shi ba sunansa ka cinye sakamakon ka ba sunansa somin tabi inda don Allah subhanahu wataala kai to shi yasa aka ce wa inna ad-dina lawaqi sakamako mai aukuwa ne ko dai na duniya ko kuma na lahira sai Allah ya ce was samaa'i dhatil hubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi malaman tafsiri sun yi sabani dangane da me ake nufi da al-hubuk wasu suka ce al-hubuk shine hanyoyi suka ce ita sama yanda ka san ƙasa da muke takawa ƙasa tana da hanyoyi kala kala ba ma ƙasa ba ruwa wannan yana da hanyoyi kuma wani sha'anin Allah masana suna cewa kaga kana ganin ruwa wani abu ne wanda yake mai laushi to wanda suka saba shiga ruwa a cikin jiragen ruwa ko kwale-kwale da sun bi hanyar da ba su saba bi ba sai sun ji a jikinsu wannan hanyar ba ce aka saba bi ba duk da ruwa ba za ka doka wani abu kaga tabo ko tafiri ba yanzu idan ka zo da magirbi za ka sari ƙasa kaga gefe inda ka sara ko ka zo da diga ka sara za ka ga gurbi inda ka sara ruwa ko yanzu da za ka zo ka dafe shi da sanda ko wani abu kawai dai za ka ga ya yi motsi amma sai ya koma ba za ka iya nuna taban inda ka doka ba to amma masana suna cewa yanzu inda wanda duk yake bin hanyoyi a cikin ruwa da kwale-kwale ko jirgiro ko wani abu to duk lokacin da ya bi hanyar da bai saba ba sai ya ji a jikinsa sai ya ji a jikin abun hawan ba nan aka saba bi ba kaga kenan ashe shi ma ruwa akwai hanyoyinsa na musamman wanda Allah subhanahu wataala ya samar ita ma ƙasa tana da hanyoyi da aka riga aka sani akwai hanyoyi na mutane masu tafiya a ƙasa akwai na dabbobi ai yanzu a zamanance akwai hanyoyin mota, akwai hanyoyin jiragen ƙasa, duk da sunan kowace hanya wacce za ta kai mutum ga muradinsa, ta kai shi inda yake so ya tafi. To ita ma sama haka Allah subhanahu wataala ya yi ta. Shi yasa ce was-sama'i dhatil hubuk, ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi. Masu ilimin zamani a 'yan shekarun nan na baya-baya suke cewa technology su ya kai, sun yi bincike, sun yi bincike a sararin samaniya, sun gano wai sama akwai wasu hanyoyi kamar zazzana su akai. Muka ce kun makara, mu da ma Alkur'ani ya ba mu labari sama da shekara 1400 cewa sama tana da hanyoyi, ku ne daga baya kuka iya ganowa. Wasu malamai suka ce alhubuk shine kyawun dire da kyakkyawan zubi. Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa hal tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an huwa asir. Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa, Allah shine wanda ya halicci samai bakwai rufi bayan rufi. Allah sai ce to ka sake dubawa da kyau, ka ga wani saba wa juna a cikin wannan halitta ta Allah, ka ga wani wuri da bai dace ba, wani wuri ya bankara, wani wuri yayi, wani wajen yayi kudu, abinan yayi doro, wani yayi kwari, wani wuri ya zame, wani wuri ya bankaro, akwai ne taba ganin wannan? Babu. Allah subhanahu wa ta'ala ce to ka dai sake dubawa, ka dai sake dubawa, duba bayan duba, ganin ka zai dawo yana a gajiye, a kaskance, a dakushe, ba za ka taba ganin wata illa ko aibu a sama ba. Saman nan tunda Allah ya duniya haka take, baka taba ganin ta balgato ba, baka taba ganin wani waje ya kode ana sake masa kwaskwarima ba, baka taba ganin wani wuri ya zabtaro ko an sa gufa an tokare wani wuri ba. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin, Allah shine wanda ya halitta samai ba tare da wata gufa ko wani ginshiki ba. Tarawuna haga tanan kana gani, inda akwai inda Allah ya tokare wani wuri, to da ilimin zamani ya gano kuma da kaji bayanai cha a Asiya ko a Turai ko America an gano wata gufa da ta tokare wani wuri. Ka taba ji wane mutum? Allah ba zai faɗi magana ta tashi ba, saboda ka babu wani abin da ya tokare sama. Saboda ka sai wasu malamai suka ce zatil hubuk shine ma'abuciyar kyakkyawan zubi, ma'abuciyar kyawun dire, sun ambaci wasu maganganu ban da wannan. To sai malamai suka ce in dai maganganu ko fassarori ba su ci karo da juna ba, to duk za a tafi akan wannan. Kenan sama ma'abuciyar, wasu ma suka ce alhubuk shine alkawakib, ma'abuciyar taurari. Taurari din nan kala biyu, akwai as-sawabit, akwai as-sayyarat. Akwai taurarin da ba sa motsawa nan suke kullun, wata tsakiya take kullun ba ta motsawa, wata a gabas, wata a yamma, wata a kudu, wata a arewa. Da su ne matafiya suke gane inda suka sa gaba. Wa alamat wa bin najmi hum yatadun, ta hanyar tsaunuka da duwatsu da kuma taurari matafiya suke gane idan suka sa gaba. Kakanninmu idan sun yi tafiya a jeji ko sun yi batan kai, to da sun daga kai sun kalli sama sai su gano inda suke tafiya. Wani lokaci matafiya, musamman tafiyar dare ko ƴan fashi ko namun jeji, sai su tarwatsa su. Mutum yana ta gudun tsirar dare, to kuma suna gudu, mutum ya ga ɗansa sauci yana kallon sama don ya gane ina yayi. Ta taurari ne wancan da ya yi gabas da na yamma da na kudu na arewa za su haɗu, domin suna kallon taurarin nan ga inda na yi, wannan ma yana kallon ga inda zan ɓullo. Sai kaga sun haɗu a lokacin kuma da sun tarwatse. To wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana, da ya sa taurari kullum tafiya suke, to ba za a iya gane inda aka sa gaba ba idan aka yi ɓatan kai. To wasu kuma as-sayyarat, wato matafiya ne tana tsakiya, wani lokaci, wani lokaci ta yi dama, wani lokaci ta yi hagu, wani lokaci tana yamma, wani lokaci tana gabas. To wasu suka ce alhubuk su ne taurari, to sama duk ma'abuciyar abubuwan da aka ambata ne, ma'abuciyar hanyoyi ce, ma'abuciyar taurari ce, ma'abuciyar kyawun zubi ce da kyawun dare. Sai Allah yake cewa innakum lafi qawlin mukhtalif, tabbas ku kuna cikin maganganu da suka sassaba wa juna. Wasu malamai suka ce wannan zance ne am ana nufin dukkan ƴan adam, duka ƴan adam suna cikin zantuttuka mabambanta, saboda Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah subhanahu wataala shine ya halice ku, daga cikin ku akwai wanda yake kafiri, daga cikin ku akwai wanda yake mu'mini. Me yasa aka soma ambatar kafiri? Wala Allah, saboda kafirai su suka fi yawa. Zaka ga aksariya a cikin alqur'ani tana nuna rashin nagarta, walakin aktharan nasi la ya'lamun, aktharan nasi la yashkurun, aktharan nasi la yu'minun, aktharan nasi la ya'qilun. Haka ake ta faɗa, mafi yawan mutane ba sa da hankali, ba sa sani, ba sa godiya, ba sa imani. To saboda kafiran su ne mafi yawa, sai aka ce faminkum kafirun wa minkum mu'min. To kaga zantuttukan mu'minai sun yi hannun riga da zantuttukan kafirai, ra'ayinsu daban, tunaninsu daban, zantukansu daban. To kenan innakum lafi qawlin mukhtalif, kuna cikin maganganu wanda suka saba wa juna. Musulmi suna cewa addinin musulunci gaskiya ne, suna cewa manzo alaihi salam gaskiya ne, tashin alkiyama gaskiya ne, su kuma kafirai suna cewa qur'ani ba gaskiya bane, manzo alaihi salam ba su yadda annabin su bane ba, suna ganin alkiyama ba gaskiya bace. To kaga an samu zantuka mabambanta wanda suka yi hannun riga. Wasu malamai suka ce a abinda ake nufi innakum lafi qawlin mukhtalif, wannan magana ce khassa, ana maganan mushrikan qurayshawa, ku dangane da sha'anin manzo alaihi salam da kuma alqur'ani kuna cikin zantuka mabambanta. Wasu su ce alqur'ani ƙarya ce, su ce alqur'ani sihiri ne, su ce alqur'ani tatsuniyar mutanen farko ce, su ce alqur'ani bokanci ne, su ce manzo alaihi salam mawaki, su ce maƙaryaci, su ce mai sihiri, su ce boka. To kaga su kansu sun kasa samun ittifaki akan matsayin da za su aje manzo alaihi salam ko alqur'ani. Da wannan malamai suka ce to ka ɗauki wannan kuma alama akan mazhabi na maƙaryata, akan mazhabi wanda yake karkatacce, mazhabi mustaqimi, za ka samu abu ɗaya ne babu canji, kullum a gari ɗaya, a ƙasa ɗaya, a duniya gaba ɗaya. Yanzu sallar juma'a akwai inda ake raka'a huɗu, inda juma'a ce ta musulmi to raka'a biyu ake yi, duk da cewa daga cikin ƴan ƙalaƙato inta tsini akwai masu raka'a biyu. Tabbas ni ba na shakku wallahi akwai ƴan ƙalaƙato masu juma'a raka'a huɗu. To kaga wannan ba za ka saka su a cikin lissafi ba, ha wannan la yu'tad bihim, ba a lissafi da su wa'annan. To sannan az-zuhur la asr maghrib az-zuhur la asr isha, a duk duniyar musulmi raka'a huɗu ce ko akwai bambanci? A duk duniyar musulmi sun yadda zaman farko da na biyu tahiyya ake karantawa, duk da cewa tahiyya din lafzi ne mabambanta, riwayan sayyidina Umar, riwayan ibn Mas'ud, riwayan ibn Abbas, kowace dai sunanta tahiyya wadda manzon Allah ya koyar. Amma dai ba wanda zai yi zama bayan raka'a biyu karanta Fatiha, ko akwai? Babu. Magariba raka'a uku, asuba raka'a biyu, akwai inda za a yi magariba huɗu? Babu. To sannan kalmar shahada lafazi ɗaya ake furtata, la ilaha illallah muhammadun rasulullah, saboda waɗannan addini ne na gaskiya kuma haka manzo alaihi salam ya koyar. Ko akwai sabani a cikin wannan? Babu sabani. Ba wani malami duk san burge wasu da zai ce akwai sabani a sallar azhar raka'a huɗu ce ko biyar, ko raka'a huɗu ce ko uku? Babu wannan sabani. To amma bid'o'i fa wanda ba su da asasi a musulunci, sai ka samu a gari daya bid'a daya salanta daban-daban yadda ake yin ta daban-daban unguwa kaza tasu bid'ar daban unguwa kaza tasu bid'ar daban gari kaza tasu bid'ar daban kasa kaza tasu bid'ar daban saboda me saboda ba addinin da manzon Allah ya koyar bane inda manzon Allah ne ya koyar yadda ake yin sa a Makka da Madina to haka za ga ana yin sa a Jigawa a Dutse a Najeriya Asiya ko Afirka gabaki daya ka kalli duk inda bid'a take bata da ittifaki yanzu ka dauki yan kalakato sun ce Qur'ani kadai za su bi to yan kalakato da wahala ka samu masu mabambantan ra'ayi kamar su akwai wanda suke yin sallah biyu da safe sallah biyu da yammaci shikenan akwai wanda suke yin sallah uku ko ko lokuta uku biyu da safe biyu da rana biyu da dare shikenan to akwai kuma wanda idan sun zo sallar zaka ga dai sallar ce kamar sallah amma ta saba da yadda ka san ana yin sallah ma'ana lokutan biyar suke yin sallar to akwai kuma wanda kwata kwata ba sa yin sallar akwai ba sai na faɗi sunayensu ba kun san su wai kuma abin tausayi me rashin yin sallah ko hujjar rashin yin sallah Qur'ani shine hujjar su saboda Allah yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah wai yace ya nabijiro da amana amana shine sallah Allah yayi wa sama tayin tayi sallah tace ita gaskiya ba za ta iya ba tana jin tsoro ka ta saba Allah yayi wa kasa tayin sallah tace ita ma gaskiya ai mata afuwa ba za ta iya ba ka ta saba duwatsu aka yi musu tayin sallah su ma suka ce ai musu afuwa ba za su iya ba sai aka yi ma dan adam tayi yace ya ji ya gani to sai Allah ce innahu kana zaluman jahula to in ka yadda kana sallah sunanka zaluman jahula sunanka mai yawan jahilci mai yawan zalunci to shi yasa ba sa sallah abinda sama ta kauce sama ta kauce dutse ya kauce kai asuwa ka ce zaka iya ka ji fa to haka zaka same su mabambanta ka tafi wajen masu addinin Shi'a su ma zaka same su firaq ne mutaaddida to wannan misali kadai na bayar duk wata bid'a da sunan addini wallahi ba zaka samu ittifaki ba wannan sun yi can wannan sun yi can wannan sun yi can wannan sun yi can to amma idan aka ce sunnan manzo alaihi salatu wassalam abu daya ne saboda alqur'ani ne da hadisi su ne zamo sun tabbatar Allah ka tabbatar da mu akan daidai Allah subhanahu wataala sai kita innakum la fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik an kawar daga barinsa wanda aka kawar wannan gaba malaman tafsiri sun yi mata fassarori kamar haka ko dai a ce yufaku anhu na farko wannan anhu wakilin sunan zuwa ga me zai koma wasu suka ce zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce addinin musulunci kenan an kawar daga barin manzo alaihi salam wanda aka kawar ko kuma an kawar daga barin alqur'ani wanda aka kawar ko an kawar daga barin addinin musulunci wanda aka kawar to me wannan magana take nufi wannan magana tana nufin mutumin da dama ba a rubuto masa rabo ba ba shi da rabo to an kawar da shi daga imani da manzo sallallahu alaihi wasallam an kawar da shi daga barin imani da alqur'ani an kawar da shi daga barin imani da addinin musulunci to waye kawar da shi Allah ya kawar da shi ko kuma miyagun bayi suka kawar da shi malamai suka ce dubbiyin su miyagun bayi bit tasabbub shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bil qada'i wal qadar ina fata ana ganewa to su miyagun bayi da aka ce yufaku anhu man ufikun kafin wannan ayar innakum lafi qawlin mukhtalif to sai suka ce in muka ce miyagun bayi suka kawar da wa'insu daga barin bin gaskiya to saboda zaƙin bakin su saboda dadin harshen su sai suka kawar da wanda aka kawar daga barin addinin musulunci me wannan gaba za ta nuna akwai mutane wanda suna da iya magana wato daga cikin abin da yake cutar ga magarin mutane idan aka samu mai zaƙin baki mai iya tsara magana da zance kaji abubuwa ga yanan tiryan tiryan to su kawai sun ga malami wallahi wannan shine abin tausayi yanzu akwai wanda zaka gani malamai ne a riga sun iya magana kuma wallahi wasu ma ƴan uwan mu ne gaddawa eh ba wani ilimi suka yi ba to amma sun iya magana sun iya shirye magana to shi kuma ga magarin mutane tunda bai san yadda ainihin addini yake ba yana gani kai ai malamin wani ba dama ai in ya fara bayani ba ka so ya bari saboda sun kware a wajen magana akwai wanda ya iya magana kuma tataccen makareci ne manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kuna dauko karar raki kuna kawowa wajena akwai wanda gwani ne a iya magana yanzu wallahi wani makareci ne amma in ya fara tsara ma magana sai ka dauka mai gaskiya ne wani kuma Allah bai ba shi hazaka ba shine mai gaskiya amma sai ya damalmale sai ya daburce sai ya kasa bayanin muradin sa manzo Allah ce to duk wanda ya kawo mun koko kuka zo wasuma a wajena wani saboda zaƙin baki makareci ne na dauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi to ya wani yanki na wuta na bashi ko ya karba ko ya fasa me wannan yake nuna mana na farko din manzo alaihi salam bai san gaibin da Allah bai faɗa masa ba inna manzo Allah san gaibin da Allah bai faɗa masa ba sai ka gama tsara magana sai ce to kai makareci ne na sani amma manzo Allah sai ya jan kunne yace to duk wannan dauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi saboda iya maganar sa to wani yanki da wuta na bashi to wannan zai nuna maka kenan akwai wanda sun iya magana da zaƙin baki da kaifin harshe shi yasa Imam Malik Allah ya ji kansa da gafara da rahama idan irin wayannan suka zo da zaƙin baki magana tiryan tiryan sai ce kaga saurara kai makaryaci ne ba akan daidai kake ba ni kuma ina kan hujja ta ubangijina tafi ka samu batacce irin ka kuje ku bata tare shikenan Malik ya huta dalili akwai lokacin da za a zo tattaunawa wata magana ta addini misali wani ya iya zaƙin baki ya laƙaiƙayo magana ya makalo maganganu kai sai ka ɗauka duka kenan ka ɗauka abin gaskiya ne shi kuma wancan yana da hujja amma bai da fasaha ta harshe da zai isar da saƙo to sai a ɗauka cewa wancan ya ƙure wannan shikenan ƴan kanzagi sai ta kabbara malamin su yayi kai nan kuma makareci ne bai da hujja to sai wasu malamai suka ce anan da aka ce innakum lafi qawlin mukhtalif daga cikin mushrikan quraishawa akwai wanda yake mai zaƙin baki zai hure kunnuwan wanda suke so su yi imani yanzu daga cikin irin shubuhohin su akwai lokacin da suke tambayar musulmi cewa kun yarda da Allah eh kun yarda Allah shine ubangiji mai iko eh to me yasa idan yayyanka ba kwaci sai ku in kun yanka kun fi Allah iyawa ne ai mu she yankan Allah ne su kan sahabbai sai suka yi saranda tunda tabbas mu she da yankan Allah ne ba wanda yanka to kenan kun yarda da kanku ba ku yarda da Allah ba kenan ku yanka abu kun yarda da kanku ku ci shi Allah in yayyanka ba za ku ci ba saboda kun rena shi sahabbai su kan su abin yayi musu gingire suka je suka faɗa manzo alaihi salatu wassalam Allah ya sauke ayoyi da suke suratul an'am kamar yadda kun sani almuhim wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan akwai wanda saboda zaƙin harshe za su kawar da wasu daga barin karɓar addinin musulunci daga kuma ainihin karɓar gaskiya to kuma dama can fil azal Allah ya riga ya rubuta ba masu rabo bane Allah ka saba daga cikin masu babban rabo akwai hadisi mai ban tsoro cewa lokacin da Allah ya halicci ɗan adam gabaki ɗaya suna alamu zar Allah sai ya ɗebi waɗansu ya watsa su wani bangare yace wayannan ƴan aljanna ne ba tare da nadabu ba Allah ya ɗebi wasu ya watsa wani bangare yace wannan ƴan wuta ne ba tare da damuwa ba Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka yi magafara da rahama to kuma wannan kada mu dauka Allah ya zalunci bayin sa abadan Allah baya zalunci me yasa saboda Allah da ya halice ka ya baka hankali ya baka basira ya baka bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani ranan tashin alkiyama kafirai kan gararru idan suka tashi koko aka tashe su suka ga wuta za su dinga kururuwa suna cewa ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina ko wala nukazziba a wata qira'a wa nakunu ko wa nakuna min mu'minin kai can mu amaida mu duniya ba za mu sake ƙaryata sakon Allah ba kuma za mu zamo a cikin mu'minai Allah sai yace bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl abinda suke boyewa na kafirci a duniya to shine yanzu ya bayyana gare su walau ruddu la'adu liman hu an da za a mayar da su duniya to gidan jiya za su koma da sun shaki iskar duniya kafirci da munafinci da zalunci za su koma to wannan me yake nuna mana Allah da ya halicci zukata shine yafi kowa sanin su ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah sai ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka baude suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatunsu to kenan a bisa wannan ma'ana yufaku anhu man ufik ana kautarwa ana karkatarwa daga barin musulunci ko daga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga barin alqur'ani wanda aka karkatar da shi ma'ana ta farko kenan ko kuma ana nufin wannan da aka ce innakum lafi qaulin mukhtalif ku mushrikan quraishawa kuna cikin maganganu mabambanta wanda suka saba wa juna suka yi hannun riga da juna to yufaku anhu ma'ana an bi ma'ana alba kenan yufaku bi sababi qaulikum almukhtalif man ufik saboda wayancan maganganu na rashin mutunci da suke wa annabin musulunci da alqur'ani to saboda shi sai aka baudar da wanda aka baudar kuna gane wannan ma'anar Allah yake cewa a cikin kissa annabi Hud suke cewa wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik ma'ana bi sababi qaulika kenan wancan an ma'anar ta alba to nan kenan yufaku anhu kenan yufaku bihi ana karkatarwa saboda wayancan miyagun maganganu wanda aka karkatar wannan shi kuma zai nuna mana ashe Allah yakan zamar da kafar bawa saboda furta maganganu na rashin mutunci maganganu na rashin sanin ya kamata maganganu na galatsi ga addinin musulunci maganganu na galatsi ga annabin musulunci yanzu akwai mutumin da zaka ji yana maganganu sai ka tausaya masa yanzu musulmi zaka ji wani yana cewa yanzu tsakani da Allah kawai wai mutum dan ba musulmi bane sai a ce ba zai shiga aljanna ba kuma gashi mutumin kirki yana gina rijiyoyi yana gina asibitoci yana taimakon marayu yana kaza wai kawai dan ba musulmi bane wai sai a ce ba zai shiga aljanna ba kuma wai dan ya mutu wai ba za a yi masa addu'a ta neman gafara ba kai kaji ina kirki ga wanda yake wajen musulunci ai duk wanda yake wajen musulunci mara kirki ne a wajen Allah kai a wajenka kake ganin sa mutumin kirki saboda naka kirkin ba kirki bane mai kirki shi yasa kake ganin sa mutumin kirki to kenan wannan ma'anar tana nuna mana hatsarin fadin maganganu wanda suke kishiyantar addinin musulunci da musulmi Ibn Juzai yace a iya daukar wata ma'ana wancan da aka ce innakum lafi qaulin mukhtalif to shi qaulin mukhtalif yufaku annahu man ufik, to wanda yake da rabo a wajen Allah mutumin kirki sai a kawar da shi, a tsamar da shi, a kautar da shi daga waɗancan maganganu wanda suke na rashin lissafi. Kun gane wannan ma'anar? Sai ce to amma ita wannan ma'anar duk da ma'ana ce mai kyau, shi mutumin kirki duk yadda ake ha maza ha mata, duk yadda barna ta yi barna, jagwalgwalo ya yi jagwalgwalo, to Allah zai tsamar da mutumin kirki. Domin shi Allah shi ne yukhrijul hayya minal mayyit. Abu Jahal wanda manzo Allah ce shi ne fir'aunan al'ummarsa, ɗansa Ikrima babban sahabi ne. To kaga Allah ya kawar da ɗan daga jagwalgwalon uban. To wannan shi ne ma'ana ta biyu. To sai dai Ibnu Juzay ya ce to amma dai a larabce in aka ce yi ufaku ko afika ya afiku, an fi amfani da ita a wajen kawarwa daga alheri zuwa ga sharri, ba kawarwa daga sharri zuwa ga alheri ba. An gane ko? To shi yasa kenan wannan ma'ana ta biyu marjuha ce. Ma'ana ta farko ita ce rajiha. A nan yake cewa suratul Dhariyat makkiyya wa hiya 60 aya, suratul Dhariyat sura ce ta Makka kuma ayoyi 60 ne. Wa mawdu'uha, bagiran da take tattaunawa a kai, tahqiqu huquqi wa adillah, shine tabbatar da aukuwar alkawarin Allah fi umuri dunya wal akhirah, a cikin lamurran duniya da na lahira, wa fil khairi wa ghairihi, da kuma a cikin alkhairi da kuma wurinsa. Bismillahir rahmanir rahim. Wal dhariyat yati ar-riyah, Allah yana rantsuwa da iskokai, tazuru turaba, wanda take buɗe ƙasa, wa ghairihi, da wani turbaya din zarwan, wato ainihin ɗaiɗaitawa, yace masdaru, wa yukanu tadrihi zariyan tahubbu bihi, kenan tana ta da kura, kenan za a cewa tazuruhu ko tadrihi zarwan ko zariyan ta fuskar larabci. Falhamilati, Allah yana rantsuwa da gajimare, yace as-suhub, sune gajimare tahmiluma, wanda suke dauke da ruwa, wukiran suke dauke da nauyi, shine fikilan nauyi, mafa'ulu alhamilati, kenan shi wannan wukiran shine mafa'ulun bihi. Faljariyati, Allah yana rantsuwa da as-sufun, jiragen ruwa, tajri ala wajhil ma, wanda suke tafiya a fuskar ruwa, yusran da sauki, yace bisuhulatin da sauki, masdarun fi mawdi'il hal, kenan halata kauniha yusran, halin kasancewa tafiya mai sauki, ai muyassara. Fal muqassimati amra, ina rantsuwa da wanda suke raba al'amura, sai ya ce al mala'ika tuqassimul arzak, mala'ikun da suke rarraba arzuka, wal amtar, da ruwaye, wa ghairiha, da waninta, wa ghairaha, da waninta, bainal ibad, tsakanin bayi, wal bilad, da kuma garuruwa. Inna ma tu'aduna, abinda ake muku alƙawari, sai ce ma masdariya, in muka ce masdariya kenan, inna ma tu'aduna sai zama inna ma wa'adukum, ai inna wa'adakum bil ba'thi wa ghairihi. To wasu kuma sun ce mausula ce, so sai a ce innal ladhi tu'adunahu, in mun ce alifin mausula ce, to sai yake cewa innakum, wato abin nan bil ba'thi shine abin da yake muku alƙawari na tashin alƙiyama, wa ghairihi, da wurin salisadiqun, magaskaci ne, shine yace la wa'adun sadiqun, ai alƙawari ne wanda yake na gaskiya. Wa inna ad-dina, kuma shi sakamako shine al-jaza, sakamako ba'dal hisab, bayan hisabi, lawaqi'un, wallahi mai aukuwa ne, la mahala, ba makawa. Was-sama'i dhatil hubuk, ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi, yace jam'u habika, jam'i ne na habika, ka tariqa, kaga ala wazni tariqa wa turuq, kenan habika hubuk, tariqa turuq, wato tafarki tafarkai, ai sahibatu turuq, ma'abuciyar hanyoyi, fil khilqa, a cikin asalin halittar da Allah ya yi wa sama, ka turqi fil ramali, kaman hanyoyi a cikin yashi. Innakum ayyuhal kuffar, ya ku wato ku tabbas ku kafirai, fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin sha'anin manzo alaihi salam, wa fil qur'an, da kuma cikin alqur'ani, da fi qawli mukhtalif, kuna cikin zance mabambanci, qila sha'irun, a wata fada wai suka ce mawaki ne, sahirun mai dabo ne, kahinun boka, shi'irun qur'ani waka ce, sihirun sihiri ne, kihana bokanci. yi ufaku yusrafu anhu ana kautarwa daga barinsa sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga barin manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi wal qur'an kuma daga barin alqur'ani ai anil imani bihi ana kawarwa daga barin ban gaskiya da manzon Allah ko alqur'ani man ufik wanda aka baudar aka karkata shine surifa wanda aka karkata da shi anil hidayah daga barin shari'a fi ilmillahi ta'ala a cikin ilimin Allah subhanahu wataala lokaci ya mana hadin sa zamu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din ta mai tambaya wannan wanda zan fara karantawa yace assalamu alaikum bayan yi addu'a sai ce mallam a karatunka na ranar alhamis 6 ga watan 9 1446 ka fadi harjin fasbir alqur'ani ka ce guda 7 amma mallam ina jin kamar guda 11 wanda kuma ya fara da wa wasbir guda 9 amma dan Allah mallam ayi hakuri idan nayi amfani da wata kalmar wacce yake bata dace ba ko dai ba kai amfani da wata kalma wanda bata dace ba abinda nake wato na farko kun sani cewa an fara shekaru kwalo ba ta caji kaman da amma abinda nake iya tunawa shi wasbir bil wawi shine guda 7 sannan kuma wasbiru na jami'i guda 3 shi kuma fasbir bil fa 11 ne tabbas fasbiru bil fa shi kuma guda 2 saboda ka idan ka dauki wasbiru jami'i guda 3 wasbir guda 7 in ka da sun zama 10 in ka dauki fasbir mufradi shine 11 fasbiru guda 2 in ka da su kuma sun zama 13 in ka da gaba ɗaya zama 23 Allah ya datar da mu shi kuma ne yace don Allah mallam tambaya ta ita ce wata baiwar Allah ce take so na kuma a kashin gaskiya ni dalibi ne da bukatar na gama karatu sannan na samu na fara kasuwa na fada mata akwai abubuwa a gaba na saboda kar na ba kan na bata mata lokaci amma wallahi mallam ta kasa fahimta ta har kasuwa take bi na koda ko babu abinda za ta siya dan Allah ina bukatar shawara shine ka fada mata gaskiya cewa kai yanzu idan ka aure ta da'ufa talib wal maqlub haihuwar guzuma ne da kwance uwa kwance kai ma ce yadda kai ake yi kai ma shagon da kake kwana wani lokaci ba ka iya biya sai maka maka ake ka biya wani lokaci dinkin sallah ake ba wani lokaci ma makarantar nan kudin tara ake baka to ka fada mata kuma duk yadda za ta yi kakkai da ka bata hadinki eh kada ka bata hadinki ka tsaya akan gaskiya kuma nayi maka jinjina da ka tsaya akan gaskiya baka yaudare ta ba in ta kizi ka fada mu wani na kusa da ita wani yayanta ko wani baffanta ka ce to gaskiya wanda ta nuna tana sona na fada mata gaskiya ni yanzu ba a shirye nake da aure ba ni ma akwai bukatu na wanda ba na iya yi sai an yi mu saboda haka in ta samu mijin aure ta aure ina mata addu'a wannan shine abin da ya kamata Allah ya gane da ita kuma ta yadda shi wannan sai ke ta mallan ni ne da azumin nan nake samun kaina a wani hali ni ba sha'awa nake ji ba amma sai na dinga ganin farin ruwa a gabana mai kama da mani lokaci lokaci sai ce mallan idan to wannan gaba tambayar ta farko abinda malamai suka ce abinda yake fitowa a mafadarin dan adam abubuwa ne kamar haka, akwai bawali, akwai mani, akwai wadi, akwai mazi. Shi wadi shine yaso ya kama da mani, ma'ana wani abu ne fari, za a gani kaman gasara ko wani abu. Wasu masana suna cewa baya fara fita a wajen dan adam sai an kai shekara 40. To gaskiya wannan kira lissafi ne irin na da, amma yanzu wannan halin da ake ciki za ka dan shekara 10-20 da furfura, dan shekara 25 da furfura, to kaka yi mamaki kuma dan wadi ya fita a wajen wanda bai haura shekara 25-30 ba. Saboda haka dai maniyin da yake wajabta wanka shi ne wanda ya fita ko dai a cikin bacci ta fuskan mafarki, mutum yin farki ya sadu da mace ko ya tashi ya gan shi, to wannan ya wajabta masa wanka. To amma da maniyi zai fita ta hanyar raɗaɗi ko abinda suke kira sudden shock, abinda zai zo maka firgita ka, akwai wasu Allah ya yi su haka. Yanzu akwai wani in yana zaune haka nan da za a zo a kwara masa ruwan sanyi ko a doka wata garwa ko wani abu mai ƙara, in ya firgita sai maniyin sai fita. Wani ma in yi taka garwashin wuta Allah ya kiyaye sai maniyin sai fita. Wani idan aka ɗora masa kaya masu nauyi niki-niki kayan ya fi ƙarfinsa, shi ma maniyi yana fitan masa. To duk fitan maniyi ta wannan hanyoyin da na zana ba wanka. Shi yasa malamai suke cewa khurujul maniyyi bi ladhdhatin mu'tada, wato fitarsa ta hanyar jin daɗi kuma ta yadda aka saba. In mutum ya istimna'i kaga shi ma wannan dole sai yayi wanka, Allah ya kiyaye da shi bai halatta ai duk ana yin sa ba. Almuhim kila abin da yake fitar maka wadi ne ba maniyyi ba, tunda kaman yanda ka nuna aka kawai zaka ga ya fita. To shi wadi hukuncin sa hukuncin bawali, hukuncin sa ba na maniyyi bane. Wadi idan ya fita kawai mutum zai yi tsarki kaman yanda zai yi tsarki na idan yayi bawali, wannan shi ne kawai. Duk da cewa akwai masu bashi hukuncin mazi, akwai masu bashi hukuncin mazi su ce mutum ya wanke mafitsararsa gaba daya, shi ma wannan zaka samu matsala ce ta lafiya. Wancan hadisi na Miqdad ibn Aswad wanda Sayyidina Ali ya tura shi zuwa ga Manzo Alaihi Salam saboda nauyin surukutaka. Sayyidina Ali mutum ne wanda mazi yana yawan fito masa, sai ya tura Miqdad ya ce ka je kai min tambaya a wajen Manzon Allah. To sai ya je tambaya cewa shi mutum ne wanda mazi yana yawan fitan masa, meye mafita? To sai yake cewa igsil zakaraka, ka wanke mafitsararka. To da aka ce zakaraka sai mafi yawan malamai suka ce to kenan shi mazi sai an wanke azzakari gabaki daya. Kun ga shi bawali mutum ya ce wanke mafitsararsa gabaki daya bid'a ne, yawa in kana yi ma ka daina. Bawali inda ya fito nan ake wankewa, wanke gaba gabaki daya saboda bawali bid'a ce, kuma likitoci sun ce ma yana cutar da ɗan adam. Duk mutumin da al'adarsa in yi bawali ya ce sai ya wanke gabansa al'aurarsa gaba daya, to wannan yana cutarwa ƙwarai da gaske. To saboda haka dai matsala ce da malamai suka saba, wasu suna cewa mutum wadi yana da hukuncin mazi, ma'ana ya wanke gabansa gaba daya, amma dai ni a wajena abin da ya fi rajaha hukuncin sa hukuncin bawali. Yadda za ka yi tsarkin bawali, to haka nan mutum zai yi wannan tsarkin. Gabar Tamiz ta biyu ya ce malam idan ina wankan janaba sai iska ta fita, ya zan yi? Zan sake wankan tun daga farko ne ko zan ci gaba har na gama? Kuma idan na gama wankan zan iya yin sallah da wankan duba da fitar iskan nan, ko kuma yaya zan yi? Wannan matsalar akwai ɗan tece ku ce, ɗaya daga cikin malamanmu abin da yake ba da fatawa cewa in dai baka gama wankan janaba gaba ɗaya ba, akwai sauran da ya rage, rihi dan ya fita ba zai lalata maka wannan wanka ba, kawai ka ƙarasa wankanka za ka iya zuwa kai sallah a haka. Akwai ɗaya daga cikin malamanmu wanda ya ba da wannan fatawar. To amma dai ni ina ganin babil wara, babi na tsantsene indai har kai nisa da wankan abinda yake bata alwala ya fito maka to in ka kammala wankan ka saki alwala shikenan wannan shine aslam shi yafi tsira shi yafi kubuta amin wannan yace mallalli na kasance mai yawan karban bashi kuma duk bashin da za a bani sai an sa kudin ruwa a cikin sa mallalin Allah menene hukuncin karbar kudin ruwan na farko ka ambaci kanka mai yawan cin bashi bayin Allah lalura ko kuma bukata kai wasu malamma wallahi kawai lalura suka takaita cin bashi wato ainihin akai to amma akwai bukata wanda zaka iya cin bashi lalura abinda ya zama labudda minhu misali malamai sun kasa abubuwa gida uku akwai lalura akwai bukata akwai kulliya lalura shine yanzu ka samu to gaya ko ba miya ka ci wannan lalura ce bukata a samu miya kulliya a ce da man shanu ko da nama wannan kulliya ce ba dole bane to akwai malaman da suka takaita bashi iya lalura me yasa suka takaita bashi iya lalura saboda munin sa da nauyin sa na sha maimaita mana irin wannan maganganu hadisi yana cewa shahidi kansa da zai mutu a fagen fama jinin sa na farko da zai diga duk laifin da yayi ma Allah an yafe masa amma ban da bashi sannan na sha fada muku hadisin Abu Qatada wanda wani mutum ya rasu a Madina sahabi na manzo alaihi salam ana bin sa dirhami uku nan karkari yanzu je kaka ce sa kai ya kai 3000 ma misali kai je kama ka ce ya kai 30000 in ya kai ba zai kai 30000 ba to je kama ya kai 30000 manzo alaihi salam har ya taho zai yi masa sallah sai ya tambayi sahabbai yace a ala sahibukum dayn shin wannan dan uwan naku akwai bashi akan sa aka ce eh ana bin sa dirhami uku sai manzo Allah ce ku yi ma dan uwanku sallah sai Abu Qatada yace ya ma'aikin Allah ni zan biya yace kai zaka biya eh zaka biya yace eh sai manzo Allah ya sallace shi bayan kwana daya ko bi manzo Allah ya hadu da Abu Qatada yace ka biya masa yace a'a yaga alamar damuwa a fuskar manzo alaihi salam karo na biyu na uku manzo Allah yana tambaye sai na ta bai biya ba to sai a karo ko na uku ko na hudu sai yace na biya ya ba aikin Allah sai yace sai yanzu ya samu fatar jikinsa ta sanye sahabi ne kun manzon Allah ya masa sallah sallar manzon Allah gare ka yafi duk duniya ta masa sallah to duk da wannan gwalagwalan addu'o'in da kuma daraja ta sahabantaka amma bashin dirhami uku ya hana shi walwala a cikin kabari sai da aka biya bashin to ina ga wanda yake mai wauta ya zo ya ci bashi dan ya sake sabuwar waya ya ci bashi dan ya sake fentin gidansa ya ci bashi dan ya fentin mota ya ci bashi wai dan ya sake mota shi kawai wannan mota shekara uku kenan yana hawanta duk abokan sun sake mota to shi bari zai ci bashi wannan wauta ce kuma ma mutum zai ci bashi mai hatsari bashi da ruwa wanda duk abin da Allah ya tsine masa ba zai albarka ba ka je ka tambayi wanda suke cin bashin banki bashi da ruwa a cikin mutum goma da wahala ka samu uku ko biyu da suka wanda suka fita sumul sai ka samu matsaloli sun baibaye sun fahimta sun fuskanci bacin rai wani mai sayar da gidansa saboda bashin banki to a takaice malamai sun ce cin bashi da ruwa ya halatta ga mutumin da yake cikin lalura ɗaya kenan sannan duk inda ya buga ya samu bashi ba ruwa ya buga ya rasa bai da abincin da zai ci ko abincin da zai bai wa matarsa ƴaƴansa ko iyayensa da ba su da abinci ko kuma za a kore shi a gidan haya ko ga rashin lafiya nasa ko na ɗayan mahaifa ko mata ko ƴaƴa ya buga ba inda zai samu kuɗin sayan magani sai kofa ɗaya tilo ita kuma aka ce sai an biya kuɗin ruwa to nan ne kadai ka samu dama ka karba mai bayarwan ne mai laifi ba kai ne karba ba tunda kai na farko kana cikin lalura kuma duk inda ka buga ka samu bashi ba ruwa ba ka samu ba to amma sai ka ambaci kanka mai yawancin bashi, yawancin bashi babu alheri a cikin sa. To ina ga dai kawai zamu takaita anan abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya gane mu daidai din. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم كلنا عونا ونصيرا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هد شباب المسلمين. اللهم هد شباب المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.